Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin ma Alpha Radio. Sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Safina Tasada Sodangi. Yau tare ga watan Afrilu na shekarar 2018 kamar kowace ranar Litinin. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa kuma a yau zamu yi dubi ne akan abubuwan da ke barazana ga zamantakewar iyali.
Me an gano cewa rashin sanin me auren daga ƴa mace ko namiji shine ma tushen rikicin da yake zuwa. Kuma wasu zaka gansu ba su ma cancanta auren ba wani lokaci. Ko ba su san me ya kamata ba amma ta gurin wannan fadakarwar in an yi sai kaga suna dawowa hayyaci suna haka ne.
To Maryam, a ranar 27 na watan Maris da ya wuce an gudanar da wani taro a Jami'ar Bayero dake Kano akan wannan batu da muke magana a yau, inda wakilin mu na Kano Mahmud Fari yayi hira da wasu masu ruwa da tsaki akan taron.
Sannan kuma za ku ji amsoshin tambayoyin da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Madalla a shafin mu na Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku a ganinku waɗanne abubuwa ne ke kawo barazana ga zamantakewar iyali. Ga yadda kuka amsa waɗannan tambayoyin. Sako na farko ya fito ne daga Biliya Leman na Kasari, yace hakika abubuwan da ke kawo barazana ga iyali suna da yawa. Na farko dai akwai rashin fahimtar juna yadda ya kamata kafin aure. Haka kuma akwai hanyoyin sadarwa na yanar gizo ko kuma na sada zumunta wanda wasu ma'aurata ke amfani da su kuma ba tare da suna son junansu su sani ba.
Sako na gaba ya fito daga Yusuf Muhammad Gidandare, yace assalamu alaikum yau da gobe. A gani na ƙarya da rashin hakuri sai uwa uba rashin ilimin addini da na zamani suke kawo barazana ga zamantakewar iyali.
Shi kuma Sani mai lange-lange yalwaya wuri cewa yayi. Babu shakka babbar barazana ga zamantakewar iyali shine talauci. Duk magidancin da ya waye gari ba shi da komai kuma ba shi da wata dabara, iyakar barazana kenan.
Sai kuma sakon Sadi Energy Tandarin Fataskum yace yau da gobe, ni dai bani da iyali to amma ana wahangen talauci da kuma rashin ilimi yana taimakawa kwarai wajen barazana ga zamantakewar iyali.
Na sallama mai shayi gwaram yace yau da gobe, fatan alheri gare ku. Abin da yake kawo barazana shine cin amanar juna da rashin bada haƙi ga ɗaya daga cikin iyali.
Sai kuma sako na gaba daga Baffa Haruna Bajoga yace zargin juna rashin gaskiya, boye wa juna sirri da kuma uwa uba rashin baiwa juna hakkokin da shari'a ta shari'anta na keɓewa kowannen su ɓangarorin haƙƙin ɗan uwan shi da ya rataya a kan shi.
Shi kuma Umar Adamu Katagum yace a gani na nuna halin ko in kula ta fuskar zamantakewar yau da kullum da wasu mazaje ke wa matansu na aure na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da matsaloli a tsakanin ma'aurata.
Sai kuma sakon Usaina Alhaji Ali mai gishiri Rijau yace rashin hakuri da kuma nuna son kai fiye da kima, waɗannan suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke haifar da tarnaƙi a zamantakewar ma'aurata.
Boda mai PS Potoscom yace a gani na yau da gobe, ana mantawa ne da can tushe, wato farkon yadda aka kafa iyali, wato tun ana miji da mata kawai ba ƴaƴa a wancan lokacin. San yana guri ɗaya, amma daga bisani sai ya rarrabu, kuma ya yi baya-baya, kuma da raguwar samu, wato zafin gari, amma a gani na fa kawai.
Shi ko Shehu Adamu Rijau cewa ya yi rashin gaskiya da cin amana, ha'inci da son zuciya da dai sauransu, duk abubuwa ne da ke kawo tarnaƙi a zamantakewar iyali. Ya kamata dai a kodayaushe mu zamo masu gaskiya a al'amuranmu.
Yunusa Tanko ba na Mbaka yace yau da gobe akwai rashin hakuri, na biyu da rashin ilimi. Jahilci yakan kawo rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata.
Sai kuma sakon Abdulrahman Aliyu Balkore yace hakika abubuwan suna da yawa matuka, ga kadan daga cikin su: daya, rashin hakuri; biyu, talauci; uku, jahilci; hudu, yawan fushi ko hasala; biyar, masifa; da kuma yawan fadace-fadace. Kuma idan muka duba zamu ga cewa duk waɗannan abubuwan sun samu ne ta hanyar rashin hakuri. Saboda haka muna roƙon Allah ya bamu hakuri da juna.
Zainab Musa mai addu'a tace yau da gobe ikon Allah. Abin da ke kawo barazana ga zamantakewar iyali akwai rashin gaskiya da cin amana da kuma nuna wariya ga wani bangare a cikin iyali.
Shi ko Ishaku mamman cewa yayi wayar nan ta zamani da kuma yadda ma'aurata suke amfani da ita, gaskiya a yanzu a nan kalubalen yake.
Ibrahim Modi Ozel Bulan Yaki yace to a gaskiya ni a ganina babbar barazana ga zamantakewar iyali shine rashin hakuri da kuma daukar zancen yan uba da kuma rashin ilimi.
Idan muka koma shafinmu na Twitter @HassanSalisu yace rashin hakuri tsakanin miji da matar, domin sai duk su biyun sun kasance masu hakuri da juna tukunna za su ji dadin zaman su.
Shi kuma @Tasi'ur Rabi'u Adam Siri yace ƙarya da rashin cika alƙawari.
Sai kuma @M24_garinrijiya yace abubuwa uku ne kawai: rashin yarda da juna, rashin ilimin zamantakewar rayuwa da kuma rashin tausayawa juna.
Daga ƙarshe @Kira_Aliyu yace salam yau da gobe, rashin biyayya ga miji sannan rashin cika alƙawari ga mace da sauransu.
To yanzu ga hirar da wakilinmu Ibrahim Kwariyayi da Professor Aisha Abdul Ismail, Director a sashen nazarin jinsi da ke Jami'ar Bayero da ke Kano, inda ya fara tambayar ta dalilin da ya sa suka yi taron.
Taron fito da hanyoyin da za a gyara iyali, za a farfado da iyali. Mun yi wannan tunanin ne saboda muna ganin kowa ya tashi zai kuka, kowa ya tashi zai kuka, kuka ba inda zai kai. Saboda haka shi ya sa tun da lokacin da aka kafa wannan cibiya, kowa in ya tashi zai magana, sai ya ƙarasa ya danganta da iyali. Sai muka gane cewa mu abin da ya kamata mu fuskanta a wannan cibiyar shine da tunani, da nazari, da horo, da duk abubuwan da za mu yi fito da ƙudure-ƙudure a kan harkar iyali. In iyali ya gyaru, al'umma za ta gyaru, tun da kowa yana da gidansu. Kowa kuma tarbiyyar gidansu yake, kowa ka kalle shi ya siffanta da cikin gidansu. To in kowane gida ya siffanta da hanyoyi masu kyau, to ai za mu samu kowa mutane, inda ba kuma wanda suka bijire suka wannan ba, mafi yawanci za su zama waɗanda za su taimaka wajen ci gaba mai ɗorewa ne. To shi yasa muka gayyaci manyan masana da ƙananan masana, amma manya da ƙanana ina nufin na shekaru. Akwai wanda suke manya ne sun girma sosai, akwai wanda suke kuma sun yi karatu, akwai wanda ba su yi karatu ba, akwai wanda suke a unguwa suke zaune, amma a unguwan nan suna da mahimmanci. Akan kawo musu matsaloli su gyara, su ba da shawara. Akwai mata da suke cikin gida wanda suna ganin abubuwan da suke faruwa cikin gida, wanda akwai abokan zama da yawa, akwai bangarori, akwai yara da sauransu, kasa irin wannan fitina-fitina da yawa a ciki. Saboda haka mun yi ƙoƙarin wannan nazarin da muke yi da tattaunawa da nazari ne a haɗe, ya zamana mun samu ɓangarori kuma da tunani na mutane kala-kala, kuma tunani da yawa. To kuma alhamdulillahi da fahimta. Abinda muke kallo shi ne menene fahimtar mutane akan ba shi iyali, yadda kowa duka fahimtar maɗaya ce akan shi iyalin kokuwa. Kaga shi ne muka fara da masanan zamantakewa suka ma gaya mana menene shi iyali. To kuma sannan menene yake kawo tabarbarewar iyali? Wasu dalilai ne. Menene kuma me tabarbarewar iyali ya haifa? Yaya kuma za a yi a magance waɗannan abubuwan har a samu a farfado da iyali wanda zai zama shine tushen al'umma? Mu a ganinmu har kukan shugabanci in aka gyara iyali za a gyara shi.
To gashi masana kamar yake faɗa da kuka gayyato kowa da ya yi bayani gwargwadon fahimtar sa. Na farko dai abin ya zo inda baki ya zo shine akwai matsala, kowa ya yadda da ita akwai ta. Sannan ina girgizin yake sakar yaya za a warware ta, waye zai taka wacce rawa wajen warware ta? Dan haka an tattauna waɗannan abubuwa. Ko yanzu ga waɗannan ra'ayoyi da bayanai da fahimta kuna tattarawa, ina kuka rufa da su?
Muka tattara kamar zan ce wata yarjejeniya wanda suka halarci taron nan, kowa ya ce ayi wannan yarjejeniyar, kowa ya koma ya fara gyaran daga cikin gidansa. Ba wai ana cewa ana yin abu ba daidai ba, amma dai ai ba kowa akwai abin da zai gyara,
wato ya kalli inda yake gaza ko abin da baya yi.
Wani abin ma a gidanka daidai din kake yi, amma saboda yanda al'umma yanzu ta fahimci wasu abubuwan, to duk mu koma ga yanda ya kamata mu yi shi. Mu fara daga cikin gida, sannan duk wanda za ka yi wa magana kamar yadda nake maka magana, a yi ƙoƙari a matsar da wannan fahimtar gaba a cikin gida, a cikin unguwa, tare da 'yan uwa, kamar mu mata mun je gidan biki, idan mun je gidan suna, duk da dai yanzu ba irin da ne da za a zo a zauna ana wannan akan tabarma ba, yanzu akan tebur ne na dan wani lokaci kuma duk ana ta yin abubuwa. To amma dai ma'anar shi ne mai kokari mu yada waɗannan kudurorin, sannan kuma mu aikata su, sannan mu yada su. Saboda haka Malam Mahmud, kai ma kana da rawa babba da za ka taka, sanda kai kana da kunnuwa sun fi miliyan.
Professor, a cikin tattaunawa da aka yi an fahimci wani abu cewa batun yunkurin gyaran nan sakamakon taɓarɓarewa shine ana samun sa a wurare wato fage biyu, a ɓangaren masu hannu da shuni nasu nau'in daban, haka su kuma masu ƙaramin ƙarfi su ma nasu nau'in daban. Don haka wasu suna ganin kamar dole sai hukuma ta shigo ciki, kuma bayanai yanzu suna nuna kamar aikin ba na hukuma ba ne tukunna.
Gaskiya ne, kullum abinda nake faɗa shi ne hukuma tana da nata abinda take yi, amma a yanzu aikin namu ne da ni da kai da kowa da masu saurare, aikin namu ne sai mu mun gyara. Sannan hukuma tana da dama za ta sa dokokinta, to amma kai ka sani cewa kusan mafi yawanci mafi akasari mu a nan yanayin karya doka shi ne burga, wanda ba daidai ba ne. To idan yanzu yaro ya taso a gida an saka mishi doka, wannan abin idan an ajiye shi ga dalilin da yasa aka ajiye shi, saboda haka karka dauka. Mafi yawanci matsalar shi ne iyaye sai dai su tsakaninsu da 'ya'yansu, barna bari kada kai kaza. Me yiwa 'ya'yanmu bayani me yasa nace bari? Saboda kullum yaron nan ko yarinyan nan gobe fa su ne za su zama uwa da uban, na ce bari ban yi bayani ba. Idan suka zo su kuma za su ce wa 'ya'yansu bari, ni wataƙila ma na tafi, dalilin me za su ce wa bari? Kana ji yasu yaran a ciki suna cewa babu sadarwa tsakaninsu da iyaye.
Babu hira,
babu wata dangantaka, sai dai kawai kada ku yi kaza. Dole sai mun kalla yanayi ya canza.
Kamar kuma Professor, a baya da an yi wata rayuwa duk da cewa babu wannan abin da kuke kira communication tsakanin yaya, saboda al'adarmu ta baya ɗin akwai kunya musamman 'ya'yan farko-farko ɗin nan ba a jansu a jiki da sauransu. Amma kika kalla kuma za ki ga kamar taɓarɓarewa ba ta kai wannan yanayin ba da ake ƙoƙarin sai an farfaɗo da ita ɗaya kenan. Na biyu, za ki ga mutum ɗaya a unguwa ko a gari haka yana fada aji ma'ana yana da abin da kuke cewa a sorake a duk gidan gidajen da suke wannan layukan ko unguwar ko kuma wannan ƙauye sai kuke a koma wancan tsarin ko kuma
a shi rayuwa kana tafiya da abin da yake yana nan amma ba tare da kafir tsarin ka ba addinin musulunci akwai dokokin da suke tun lokacin da aka sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su canza ba har duniya ta tashi amma kuma akwai waɗanda dokar gundarin dokar tana nan amma yanayin yanda za a aiwatar da ita zai iya canzawa da canjin lokaci da canjin yanayi da shi kanshi
muhallin
da dokar ta abin ya samu kansa to amma kullum mu muna manta da wannan kamar yadda kace a da ba akwai hanyar sadarwa tsakanin iyaye kai ka sani iyaye kallo kawai za su yi maka ka san me suka fara yanzu ko sai dai idan kai fadi sai dai idan mahaifiya ta fadi amma ba za masa san ma me kake fada ba to tunda yanayin ya canza su sai kuma rawar ta canza amma ba tare da an bar me addini ya tanadar ba wannan shine ji komai za a yi ba wannan ba a ce shikenan ko mu koma da a ba za mu koma da ba amma za mu gyara mu dauko abin da yake yayi mana amfani a da su kuma mu kalli yanayin yau sanan sai mu yi aiwatar da shi a yau yanzu da akwai internet ne akwai Facebook ne balle sai Instagram da su wacece da su wacece duk babu su amma kuma suna da amfani in ji Dr. Bilal Felix ya ce shi Google shi a gurin shi wani zai kira wa Google ya ce kada ma a buɗe ya amfani da shi amma shi ya ce tana da amfani kuma ta yi wa musulunci hidima saboda haka kaga shi ba fahimta ce
to yanzu Professor an tattauna ko ana cigaba da tauna a wannan tun kusan wannan shine karan farko da kika ce za ma ku dauki gundarin zancen iyali dinna tunda duk tarukan da ake da musayar ilimi da ake wasu bangarori ne na rayuwar su iyalai din amma dai suna da nasaba kun gano cewa tushen su iyalan yanzu za a cigaba da wannan tattaunawa ne har zuwa wani lokaci da kuka gamsu cewa an samu sauyi ko kuma a wasu za ku bari su cika ba
to alhamdulillah kamar yadda na ce maka shi wannan tattaunawa da ake mun kira masu ruwa da tsaki tsaki ana tattauna sannan ma ana nazari duk lokacin da ka kira mutane da yawa da fahimtar su da yawa nazari kake to za mu hada abubuwan da tunanin su da kuma kudurorin da kowa ya bayar tunda dama tambaya hudu muka yi duk wanda zai magana kuma kowa ya bayani akan wannan tambayar hudu za mu zauna mu hada mu tace sannan sai mu wannan mu ga yaya za a yi a fitar da shi ya zama ba abu ne da za a zo a saka a library a ajiye ba a'a ya za a fara aiki da shi amma tabbas Malam Mahmud sai kowace uwa da kowane uba sun fara daga kansu sai dukkan mun fara gyaran daga kanmu sannan idan mun gyara sai Allah ya ba mu wanda za su tafi da mu
to madalla da fatan masu sauraro kun ji wannan bayanin har yanzu dai muna nan tare da Mahmud Ibrahim Kwari amma wannan karan yayi hira ne da director Zarau Umar mataimakiyar kwamandan Hizba na jihar Kano
ba aikin da ake yi ne kusan yake hana lamarin ko raguwa ba ko wani abu a'a shi dama ko Bature ya tsara ma tambayoyi ko ya tsara maka matsaloli to zai ce maka way forward to mu matsalolin muke ta fama da su kuma muna ta kokari a cikin gida muna kwantar da matsalolin ta hanyar ba su hujjoji daga Qur'ani da hadisi daidai gwargwado da ma rayuwa da take tafiya to kuma a aikace mun bijiro da wani abu wanda wasu kasashen tuni sun yi nisa saboda wannan matsaloli na saki da wannan tumballi da ake samu na family na training ma'auratan before wato yi musu training kafin su yi aure. Ni din nan ina ɗaya daga cikin wanda na bude ga yawan family tuntuni sun yi nisa suna yi, ga malamai da yawa manya-manya a Kano yanzu sun fara suna ta kokari saboda mai an gano cewa rashin sanin mai auren daga ya mace ko namiji shi ne ma tushen rikicin da yake zuwa. Kuma wasu za ka gansu ba su ma cancanta auren ba wani lokaci ko ba su san me ya kamata ba, amma ta gurin wannan fadakarwar in an yi sai ka ga suna dawowa hayyacin suna o haka ne o haka ne. To wannan karantarwar kafin aure tunda mu yanzu ba fiqhu muke ba ko islamiyoyin mu ba ruwansu da fiqhu ba, an raja kawai qur'ani yake ta hadda ake sauka ake, amma fiqhu tsantsa wanda zaka taba ahwali shakhsiya babu. Da wuyawa yarinya za ta sauke qur'ani za ta haddace shi in ka saunar da ita ka tambaye ta ahkam hukunce-hukuncen da suka shafi ahwali shakhsiya ba ta sani ba. To shi yasa dole sai an bude irin wannan makarantu, kuma makarantun ma gwamnati ta shiga.
Wai wannan makarantu
su shiga su gane me ake yi.
Wai doctor, wannan makarantun da kike magana kamar gazawar hizba ne yasa akwai bukatar a bude su kenan?
Aya, gazawar hizba shine kokarin hizba tunda har ta gano matsala, ta gano kuma menene maganin matsala, kuma har ta fito waje tana ta fada. Kuma ta basu malamin daurawa da ni din ma muna ta ihun ayi makaranta ayi gurin da za a kai yarinya kafin a kai ta gidanta. Akwai dan abubuwa takaici wanda yarinya za ta iya koya na dan lokaci kamar finishing school ko a ce wani workshop ne dai haka na yan kwanaki, kamar ni makaranta ta kwana hudu ne sati biyu ba zancen gazawa bane ba. Ai dama shi mal ilmu illa al-amal bi, mu da ilimin muke amfani daidai gurgudu abinda muka sani, to amma kuma aikatawa shine ai makarantun yaran su shiga. Kar ka manta shi aure ba wai kawai wai a ce abinda hisba take yi ne kawai maganin aure ba, akwai wasu abubuwa da sai an shigo da su. Yanzu misali sai ka shigo da me home management wanda yake yana da specialize akan sha'anin abincin nan, sha'anin gyaran gida da sauransu. Sai ka shigo da maramar lafiya misali wadda ta san yadda za ta gaya wa mutum saduwar ma da ake ta surutu aure saboda sha'awa ake da baya, ya ma za a yi da sha'awar ya za a bi da ita mai maganinta a likitancen without wannan shaye-shayen barkatai da muka yi mentioning yanzu na da sake-sake a gaba da tarkace da ake yi da sauransu. Sannan kuma ginshiki ilimin addini wanda shine dama tushen baya shine ginshiki. Allah ya wayar da mu, Allah ya taimake mu, ya iyaye su dinga kai yara wannan makarantun ko na ina ne
a ƙarshe. Doctor, tunda hizba na ta kokarin ta shekara da shekaru kuma gashi an samu wannan ci gaban mutane ɗaiɗaiku suna buɗe makarantu, ke ma har kina da ita don tarbiyyantar da misali ma'aurata, domin an yarda cewa iyalai wannan shi ne kafa ta samar da iyalai don su tashi da tarbiyya. Wannan cigaban da aka samu kun gano kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu ko kuma da sauran?
Ba kawai ba, wannan buɗe makaranta ta wani marriage counseling ai ba shi ne babban cigaba. Ginshikin cigaba gundume mai shi ne iyaye, training daga gida tukunna, ai charity begins at home, su fara daga gida. Mu kuma masu schools ɗin wanda za a yi finish, shi za ka kira ta finishing schools don timbin karasawa misali. Mu masu irin wannan makarantun na aure mu kuma mu dora ta wajen kuma wannan koyarwa za mu gane in bodara ce maki. Yanzu akwai yarinya da na ba tsintsiya a cikin gidan, an ci abinci saboda nakan dafa abinci wani lokaci a ci, na ba ta tsintsiya na ce share inda muka ci saboda na kula da ita. Rike tsintsiyar bata iya ba, wanda ko ɗan dangota ce ke wallahi wata ran sai kin kama tsintsiya ko da sha'awa ne, amma rike tsintsiya a ce mace bata san yadda za ta rike tsintsiyar za ta kawar da wani abu. To in tsaka ta hau kafar ta shikenan, ta iya rike tsintsiyar za ta make tsakan ma bata iya ba. Bari ya zo ga shara ko kowace ciki dole ne sai kin san wannan, sai kin gane wannan. To ta gurin wannan koyarwar muna fahimto shin wace ya yaya ma wata yadda take
To idan haka ne kun gano cewa su kansu iyayen na da matsala. Akwai wani tsari da kuke tunanin yi na su kansu a shawar kansu dangane da wannan marhala?
Kwarai da gaske, wannan santa nitawa yanzu da muka yi kokari na wannan dinta yana ɗaya daga cikin abin da za a dinga yi kwatali, wato kashi za mu kasa shekara kashi hudu, wanda na fara da mata duk wata uku da izinin Allah iyayen za mu tara a guri ɗaya kamar yadda na yi a Mumbai House, a fito da wasu abubuwa wanda za su daɗa nusar da 'ya'yan, a daɗa yi musu allura su ma su taimaka don su ne da aikin mu 'yan ƙarashe ne da ɗan tambihi da sauransu. To haka ma maza iyaye shi ma na yi alkawari wancan za mu yi taron maza.
Mazan ma za ku yi musu?
Insha Allah ta'ala, amma mun za mu kira wanda na magayyaci manyan malamai wanda suke wato da faɗa a ji, wasu daga cikin su tunda ba zan iya kama malamai duba, yadda za su tara mazan su ja kunnensu kan abin da Allah ya ce. Annabi ya ce sannan tare da wasu malaman kamar wa'annan sociologists da suka zo su ma su dan nuna musu a irin nasu ilimin, tunda su ne masu ilimin ijtima zancen society da yawan zamantakewa. To sannan likitoci su kuma zancen lafiyar da sauransu, su ma mazan muna nan don mun yi wa mata, kuma wallahi lazima mutanenmu na buƙatar counseling, suna buƙatar tallafin a wayar da su, saboda suna nuna da jin daɗin su, kuma suna damun mu, ba kuma damu bane, murna muke tambayoyi da waya. Malama kin ce kaza a gurin nan, ko wata malama ta ce kaza a gurin, yaya za mu yi da kaza? Ka gani abu na duk ta bangaren tambayoyin su, zaka san suna buƙatar abu kuma ba su san shi ba. Yanzu ma example malama ta ta home management tana koyar da amare zancen ma deodorant na hammata, wani iri ya dace a sa a hammata, misali iri yanayin ƙanshin da sauransu. Wallahi lazim da ta zo da shi tana example ta nuna akwai yarinya da bata san ma me wannan, kuma sauran 2 weeks akai ta gidan miji, wata sanya za ta maintain hammata ta kuma.
Maryam Kinji, lallai kam naji bayanin da Dr. Zara'u ta yi. Kin ji wata ko tsintsiya ma bata iya.
Abin da zan ce miki Maryam ki.
To ina kuma ana shirin yi mata aure. Kitchen dafa abinci kuma sai yaya.
To.
Shi sanya batun nan da ta yi na bare shawarwari yana da matukar muhimmanci. Shi ne abin da Bature ke kira counseling. Kafin auren nan, saboda akwai abubuwa da yawa da zaki ga an basu a duhu. Saboda yanayin al'ada, wata san iyaye ba sa bayyana ko kuma su gaya ma 'ya'yansu sai abu ya zo kuma a yi ta fama.
Ko kuma rashin kulawa ce ko rashin ma lokaci ne. Za kamar yanzu kin ga yarinya za ta yi aure inda ba wannan makarantar da ta je. Da ya za a yi mato, taya ma za a yi? Ko tsintsiya bata iya rikewa ba.
To maganar makarantar da kike yanzu mutane ne.
Amma kake mamaki. Kake mamaki Maryam ta iya tahi kowa iya kwalliya in ta dadda sa miki kwalliya.
Wannan kam zaune take, kuma sannan wani muhimmin abu shine fatan hakurin nan da ta yawancin ma'aurata ko ko in ce zamantakewa iyali, hakurin nan yana da muhimmanci.
Kuma yana da wuya.
Yana da wahala.
Yana da wuya. Saboda zaka dinga ganin dan me wani zai dinga ma abu, kuma in dinga sai na biye mashi ko kuma sai na ji abin da yace Allah dai. Ba mu sa'a, Allah kuma ya sa'a da shi. To duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, yanzu a madadin
Maryam Dauda
da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da injiniyan mu na yau. Ni Safinatu Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ku huta lafiya.